The choice of Mandela Class U as the venue of this annual event is not coincidental to showcase the rich resources.
Wasu masu ruwa da fiki kenan ke ma jawabi a wajen bikin ranar yawon bude ido na duniya da aka gudanar a tsakanin Mambila da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya. Taken bikin na bana shine yawon bude ido a hanyar samar da ayyukan yi wato tourism and job for better future. Ya kuma duba batun samar da zaman lafiya tsakanin wasu al'ummun jihar da suka samu tashin hankali a tsakanin su cikin kwanakin nan. Khadija Umar Dahir Dorofi, yar asalin yankin Mambila ce, tace ta ga abun mamaki a wannan biki na bana.
Na ji daɗin ganin wannan ranar don tun da nake ni Mambila ce asali gaba da baya, amma ban taɓa sama, ban taɓa zuwa ga tourism life kamar yau ba. Saboda na ji daɗin sosai, na ga abubuwan mamaki, abubuwan da kakanni suke gaya mana tun da wanda mu a yanzu mun jefa da al'adu, amma yau gaba ɗaya na ga life. Kuma na ji daɗi sosai saboda gaskiya ya burge ni.
Kamar Khadija Dorofi, su ma waɗannan da suka halarci bikin sun ko bayyana farin cikin su kamar haka.
Ni wannan musulai da yin belbo bar fada na ji daɗi da yadda abubuwan ya gudana.
Sunana Vera Edward, ni daga Taraba ke ji. Abin da zan iya ce a game da wannan abu shine an yi abubuwa da dama da ba a taɓa yinsa ba tunda ake irin wannan wasa. Gaskiya godiya muke da su. Nan gaba shekara mai zuwa war haka su sake yin abin da yake haka.
A wannan yankin ne ake ma da gandun dajin gashaka wato gashaka gumti park, da baya ma akan zo da kasashen waje da yawon bude ido ko shakatawa. To amma ko a yanzu lambura na neman komawa baya. Lawal Hamidu na ma cikin ma'aikatan wannan gandun dajin na gashaka gumti park. Ya ko bayyana albarkatun da ke akwai da ma abubuwan da ya kamata a yi domin farfado da su.
Muna buƙatar gwamnatin Taraba ta taimaka mana mu ma saboda inganta gandun daji na, amma shi tsaro mai inganci saboda wayannan dabbobi da muke da su ba wai don amfanin abinci kawai ba, suna da buƙatu da yawa. To wayannan dabbobi dai suna da amfani, ko da yake rayuwarsu suna da ɗan gajeren rayuwa, mai dogon rayuwa a cikinsu dai shine kaman kada. Kada ya kan dauki shekara 60-70 zuwa ma haka. To amma yanzu giwa da suna shigowa tunda muke muna da iyaka da Kamaru, amma yanzu da yake mutane da yake ba mu da yawan ma'aikata da yawa, mutane sun sa wayannan abubuwa suka tura ku domin yadda ina lucrative business kana ga kaman farautar kayan dabbobi da mutane suna bukatar su, yadda na ga maka da farko akan ajewa a wurin tarihi, kuma da irin su agriculture da ake yi da su ivory, ko muna da kiwon daji, akwai muna da dorina da kada da kuma gombaza da kanki da yamusa. A bakin wannan kuma muna da nesa, saboda haka muna bukata a bamu haɗin kai mu samu mu tsare wayannan halittu. Mutane za su zo daga wasu bangon duniya don su zo su kalli irin wannan dabbobi. Za su saya ba su tawo da abincinsu ba, za su zo su saya abinci ne a nan, kuma karuwa ne gare mu ta fannin kasuwanci. Gwamnatin tarayya muna bukata ta maida hankali wurin tsare wayannan dabbobi.
A nata bangaren gwamnatin jihar Taraba ta ce a shirye take ta haɗa hannu da hukumomi, ƙungiyoyi na ciki da wajen Najeriya da ma kamfanoni domin bunƙasa harkar yawon bude ido. Mrs. Christiana Hussaini Bako ita ce babbar jami'ar hukumar kula da harkokin yawon bude ido a jihar, ta ko bayyana irin damar da gwamnatin jihar ke yi a yanzu.
Na yi kira ga hukumomi su fito su mu haɗa hannu domin a tura wannan aikin gaba, amma state government ɗinmu su ne main sponsors na wannan program.
Kuma koma da menene yanzu ko abun jira a gani shine irin matakan tsaron da za a ke dauka domin kare masu yawon bude ido, musamman ma a wannan lokaci da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a wasu sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.